The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel, tare da Yusuf Aliyu Harandar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasashe na kungiyar ECOWAS sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta mutunta matakin da suka ɗauka a kan ƙasar Mali. Gwamnatin Taliban ta buƙaci ƙasashe makwabta da su maida musu da jiragensu. Ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin manyan ƙasashen duniya Amurka da Rasha.
Kanan labarin kenan aka saurara. Yayin da a yankin kudu maso gabashin Najeriya ake neman hanyar warware rikicin da ya shafi na Mandukanu.
Ni dai bana goyon bayan wannan, kuma bai yadda akan cewa maganar Mandukanu ta yi daidai da na Wazuruke ba. Tunda ko ba kome, Wazuruke bai yi ta barazana akan yankin Najeriya wani sashin kasa ba.
Haka kuma yayin da aka shiga kwana na uku na yajin aikin in a daidai da sahu a birnin Kanan Dabo. Ko kun san?
Ya caba fita dau, wallahi a caba ta dau.
Kai ka hau?
Ni na hau, saboda a yau din nan dai ni kadai na san nawa na kashe. Shi yasa ma da nan zo gun aiki na kasa cin abinci dan ban san makoma ta ba na tashi koma gida. A taiwowa ta tafiyar naira 50 a 300 na yita yau.
Daga nan zamu leka kasar Kamaru, inda ake gudanar da gasar wasannin kofin nahiyar Afirka. Domin jin yadda wasan Najeriya na jiya wakana. Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya. Wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Kasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulkin Mali a wannan makon. Muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar ƙudurin shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkinsu zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba. Cewa a gaggauta miƙa mulki ga tsarin mulkin ƙasar Mali ba tare da ɓata lokaci ba. Michael Beng, jakadan ƙasar Gabon na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaidawa Majalisar Ƙasashe 15 a madadin gwamnatinsa, Ghana da Kenya. A halin yanzu dai ƙasashen Afirka uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu. A wani taro na musamman da suka gudanar a ranar 9 ga watan Janairu, mambobin ƙungiyar ECOWAS sun kakabawa kwamitin mulkin sojin ƙasar Mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan Fabrairun 2022 ba har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata. Da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman Afghanistan a babban birnin ƙasar a jiya Talata, ministan tsaron Taliban Muhammad Yaqub ya ce gwamnatinsa ba za ta bari waɗannan ƙasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba. Ina kira ga Uzbekistan da Tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don ƙwato jiragen nasu.
Kafin Yusuf ya sake dawowa da labarai, za mu leƙa Najeriya. inda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi bayanai akan shugaban yan awarin na Mandukanu na IPAP cewa ba za a sake shi haka kawai ba sai ya kare kansa. Amma tsohon shugaban majalisar dattawa Ike Ikoremadu ya ce za a iya warware matsalar a siyasance. To sai dai kwaro a fannin siyasa na ganin abin da kamar wuya. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta yi nazari kan batun, ga kuma rahoton da ta hado mana.
Ultimately, we find a way, a political solution, you know, in respect of the Namikanos airport. But I don't want to predict what will happen. But in the past, we've done the similar thing. When Wazirike was detained by Obasanjo.
Tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ikoremadu ne yake cewa har yanzu suna ci gaba da neman hanyar warware rikicin siyasar da ya shafi shugaban masu fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu. Ikoremadu ya bada misalin irin tuntubar da ƴan asalin Igbo suka yi a lokacin da aka kama tsohon shugaban masu Braf Wazirike har aka kai ga sako shi. Ikoremadu ya ce yau ma haka za su maimaita waɗannan tuntubar a siyasance domin a samu sako Nnamdi Kanu wanda yake fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi ta'addanci, kashe-kashen mutane da cin amanar ƙasa, abin da yasa ake garkama da shi a wurin jami'an tsaro na farin kaya kenan. Amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce akwai bambanci tsakanin Wazirike da Nnamdi Kanu.
Ni dai bana goyon bayan wannan, kuma ban yarda akan cewa maganar Nnamdi Kanu ta yi daidai da na Wazirike ba, tunda ko ba kome Wazirike bai yi ta barazana akan ɗaucin Najeriya yana cewa sai ya halaka mutane ko kuma wani sashin ƙasa ba, bai fito an yi ta kashe-kashe a lokacinsa ba, bai kafa wata runduna wanda take ta barazana da kuma kashe mutane ba. Sa'an nan kuma shi ɗin kansa ba a kai shi kotu an ba da bailinsa ya gudu ba, to saboda haka wannan misali ba daidai ba ne.
Shi ma ɗaya ƙwararren a fannin siyasar diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazari akan batun Nnamdi Kanu kamar haka.
Nnamdi Kanu Wazirike akwai bambanci da yawa. Wazirike ya rinka hada kan yan kasuwa ne, yana sayar musu da wannan akida ta Biafra, yana karban canjinsa yana ajiya. Shi kuma Kanu ya zo ya kawar da Wazirike, ya kara wa tafiya kazanta, ya sa ta zama ta kashe-kashe fiye da yanda ake tunani. Duk wanda yawa gwamnati haka ko yawa kasa haka, a gaskiya hauka ne da kuma renin hankali a ce wai akwai wasu da za su fito su ce wai wannan laifin yana da maslaha ta siyasa.
A yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido su ga irin tasirin da siyasa za ta yi a wannan magana ta Nnamdi Kanu, shugaban ƴan aware masu neman a basu ƙasar Biafra. Madina Dauda.
A gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta ayyana a yau Laraba cewar kaddamar da harbin na baya-bayan nan ya hada da wani makami mai linzami, yana mai cewa shugaba Kim Jong-un ya halarci abin da ya bayyana a matsayin gwaji mai nasara. Hotunan kafafen yaɗa labarai na ƙasar sun nuna Kim yana sanye da rigar fata kuma yana leƙawa da abin hangen nesa a cikin abin da ya zama wani abin kallo da ake nufi da shi don kallon ƙaddamarwa a ranar Talata. Makamin ya nuna mafi kyawun iya jerawa kuma ya kai daidai inda aka kai masa hari mai nisan kimanin kilomita 1,000 a cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Tsakiya. Wannan ya fi adadin da sojojin Koriya ta Kudu suka kiyasta a ranar Talata wanda ke bin diddigin harba makaman. Ma'aikatar tsaron Sewell ta ce makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 700 ne kawai, amma ya nuna ingantacciyar iya aiki. A duk faɗin ƙasar, Amurkawa sun fuskanci wahalayin gwajin ƙwayar cutar coronavirus yayin da nau'ukan Omicron ke haifar da ƙaruwar adadin cututtukan bayan lokacin hutu waɗanda dubun dubatan miliyoyin mutane suka yi tafiye-tafiye don kasancewa tare da danginsu. Nan ba da jimawa ba, gwamnatin shugaba Biden za ta buƙaci masu inshoran kiwon lafiya su biya farashin kayan gwajin gida guda takwas ga kowanne mutum a kowanne wata. Akwai matsala ɗaya kawai ga mutane da yawa wajen gano wannan cutar da kuma yadda take yaduwa. Kathleen Omozo, wata 'yar jaridar New Orleans, ta ce ta yi shirin yin tafiya zuwa Faransa tun kafin a fara Omicron, kuma mun yi taka tsantsan yayin tafiyar, amma na dawo gida sai na ji ciwon makogaro, don haka na gwada kaina da wani kayan gwaji na gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotanni daga Kano a Najeriya na nuna cewa sana'ar acaɓa ta dawo a birnin kimanin shekaru 10 da haramtata. Hakan ya biyo bayan yajin aikin da direbobin babura masu kafa uku wato a daidai sahu ke yi, wanda ya shiga rana ta uku a yau Laraba. Sai dai hukumomin jihar ta Kano sun dukufa wajen neman mafita ga matsalar sufuri a birnin. Daga Kano, ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Kano Lines na da motoci daga 300 zuwa 400 wanda suke tafiye-tafiye daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Yasa muka ce su dakatar da wannan tafiye-tafiye, su saka su a cikin gari domin a samu sauki akan wannan al'amari da al'umma suka fada a ciki.
Alhaji Muhammad Mahmud Santsi kenan, kwamishinan sufuri da gidaje na jihar Kano. Ya ce baya ga haka gwamnati na daukar matakan samar da motocin safa-safa guda 100 da za su rinka zirga-zirga da nufin inganta harkokin sufuri a birni da kewayen Kano.
Wannan motocin ba za su kai karshen watan nan na Januwari ba, bayan Allah da kowace za ta karaso cikin birnin Kano. Amma abin da ya kamata al'umma su sani shine ita wannan harka ce da ake tsara ta, ba harka ce da ake zuwa kawai ka zuba motoci a wani igiya ba. Tana buƙatar wasu hukumomi da dokoki da zaka kafa, kana buƙatar tanade-tanade na irin su tashoshi da gurin tsayawa da gurin ɗaukar mutane. To don haka mun ɗauko wannan hanyar ne ta kowanne ɓangare. In ka zo magana ɓangaren dokoki, zan tabbatar maka hukumar da ya kamata ta gudanar da tsarin sufuri a birnin Kano, dokar ta ma muna da kyakkyawan zaton cewa majalisa tana dawowa hutu, za ta sa mata hannu.
Yayin da gwamnati ke cewa tana ɗaukar matakan rage daɗaɗɗun wannan yajin aiki na direbobin a daidaita sahu, wanda ya shiga rana ta uku a yau. Yanzu haka tsohuwar sana'ar a caɓa da gwamnatin Kano ta haramta a shekara ta 2013 saboda dalilai na tsaro, ta yi wa birnin na Kano kome.
Ya caɓa fa ta dawo, wallahi a caɓa ta dawo.
Kai ka hau?
Ni na hau, saboda a yau ɗin nan dai ni kaɗai na san nawa na kashe, shi yasa ma da na zo wurin aiki na kasa cin abinci don ban san makoma ta ba, na tashi koma gida. A tawowa ta tafiyar naira 50 a 300 na yi ta yau. To kaga in dai ka zo a 300 nawa za ka ci kuma nawa za ka koma gida?
Da nawa kake biya?
Da naira 50 ne zuwa 70.
Na hau a caɓa ƙwarai da gaske, na hau jiya na hau yau. Kuma za a iya cewa bambancin a caɓa da yanzu ma ta yanzu ta fi tsada. Na fita ni na ga mutane da suke yawo, za ga masu babura masu irin haya a ƙauye da sauran gurare haka, wanda ba a cikin garin nan suke ba, kana ganin fuskokin su ka san baki ne, duk sun shigo suna ta a caɓa.
Kai ma ka hau kenan?
Na hau jiya na hau yau. Inda ake kawo ni ka gani har 30 ana kawo ko 50, amma sai da na biya 150 aka kawo ni.
Koma ma haka
da fi sabilillahi ma a hakan za ka samu ma wanda zai dauke kai mai da kai.
Ɗalibai da ma'aikata da mata da 'yan kasuwa na cikin rukunin mazauna Kano da ke fuskantar gagarumin ƙalubale sakamakon wannan yajin aiki. Lamarin da ya sanya al'umma suka fara kiraye-kiraye a yi sulhu tsakanin ɓangarorin nan guda biyu.
Mu dai gaskiya mu fi da wallahi mu zo muke daidaita kafin nan da gobe, ko ba gaba ne ko jibi.
Ya kamata a sasanta saboda mutane irinmu da sauran ɗalibai da ma'aikata da kuma 'yan kasuwa. Duba da yanayin za ka ga wani gashi ne yana ta tafiya a kafa kafin ya sauri ya je inda ya kamata ya gaji. In ma ya je a kafan ya gaji, kuma in zai dawo yana tunanin ma tafiyan kafan ne ko kuma yaya abin zai yi. Gaskiya abin akwai abin dubawa a ciki.
Sai dai ya zuwa daren jiya Talata, babu wani sahihin zance da ke nuna zaman teburin sulhu tsakanin 'yan adaidaita sahun da gwamnatin Kano, al'amarin da ke nuna cewa ɓangarorin guda biyu kowa ya ja daga. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwari. To daga kanan Nigeria sai mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ake gudanar da gasar wasannin cin kofin Afirka, wanda a jiya Talata ne 'yan wasan Nigeria suka taka leda da takwarorinsu na ƙasar Misira. To koya 'yan wasan Nigeria suka yi? ga sabon wakilinmu na kasar Kamaru, Muhammad Rabi Idamba.
Tun tashin fari, ‘yan wasan Najeriya suka fara da azama sosai, ta yanda ba su bar ma ‘yan wasan Misira sakab ba. Bayan tsawon minti 30, hakan ya sa ‘yan wasan Misiran suka fusata. Simon tare da ‘yan uwansa sun rungumi wannan daman, ta yanda suka nuna ƙorewansu, hanzari a wasa da kuma kuzari. Hakan ne ya sa ‘yan wasan Misiran suka shiga cikin wani hali na tsaka mai wuya, musamman ma masu tsaron gida. Simon ya tsilla leda, ta yana shu ya yi keke, she cikin ragan mai tsaron gidan Misira. Najeriya ɗaya, Misira nema. A sakamakon wasan, wasu daga cikin masu kallo sun ba mu ra'ayinsu.
Na gode wa Allah da Allah ya nuna mini wannan ball a cikin garin Garwa, na taso daga Gombe State BCJ. Na zo Adamawa, na shigo Kamaru, kuma na samu na yi supporter ɗin mutanen Kamaru. Muka samu muka ci 2-1 na yi supporters nasu. Gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala, yau an buga ball a Garwa, ‘yan Kamaru sun yi supporters namu mu ‘yan Najeriya. Mun ci 1-0, na ji daɗi sosai, ina murna, ina farin ciki.
Wasan ya yi mun ji daɗi, su ba abin da ba su tsammani ba a birnin Garwa suka samu. Sun samu duk inda suka shiga sun samu. Ba inda aka daga tuta sai tutar Najeriya. In ba na Kamaru ba tutar Najeriya. To shi ne ku ga nan mun muna cikin murnan yin. Mun gode wa shugaban ƙasarmu kuwa, Mr. President Paul Biya.
Sunana Hamidu Zubairu daga Najeriya, mun fito daga wuro Ujiri, Adama State. Mun zo Kamaru, mun ji daɗi, Najeriya bai ba mu kunya ba, alhamdulillah. Mun gode ma Allah, Allah ya samu gaba-gaba har gaba, annabi Allah ya ba mu wasan gaba kuma. Mu samu nasara har mu ɗauki kofi na mu koma da shi Najeriya, mu kai ma General Muhammadu Buhari.
Muhammadu Rabiu Damba daga nan birnin Garwa, Jamhuriyar Kamaru.
A gaida da Muhammadu Rabiu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. To ko menene tasirin haka? Jama'a assalamu alaikum. Tun a ranar 25 ga watan Nuwamban da ya gabata ne, wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta ayyana dukkan ayyukan 'yan bindiga masu kai hare-hare da kisan jama'a da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayin ayyukan ta'addanci. A ranar 29 ga watan ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa da ke nuna biyayya ga hukuncin na kotu, inda ta tabbatar da ayyana 'yan bindigar a dukkan fadin ƙasar, musamman a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, a matsayin 'yan ta'adda. Bisa tanadin sashe na 1 da na 2 na dokar yaƙi da ta'addanci ta shekara ta 2011. A makon da ya shige kuma, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da haka a wata tattaunawa da gidan talabijin na Channels. To ko menene wannan matakin yake nufi ta fuskar shari'a da doka? Suleiman Usman Tsaki babban lauya ne mai mukamin San kuma kwamishinan shari'a na jihar Sokoto.
To na farko dai, idan aka ayyana wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda, wato an kawo su a cikin tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa, sun zama kamar masu laifi a idon duniya, domin aika-aikar da suke aikatawa ta wuce kowane irin misali. Wannan ma'anar wannan shi ne ba za a yi tattaunawa da su ba, ko a yi negotiating da su domin a yi wani sulhu, ko a yi musu wani amnesty. Sannan kuma nan zai ba da dama ga ainihin jami'an tsaro su ɗauki kowane irin mataki na dakatar da abin da suke aikatawa. Duk abin da ya faru ba za a tuhumce su da laifukan yaƙi ba, kamar yadda ainihin doka ta treatment na prisoners of war ta Geneva Convention ta nuna, sannan kuma duk wani haƙƙi da gare su na bal'adama an kawar da shi, ba za a ce kamar ana tuhuma su da zaman waɗanda ake tuhuma ba, sai an tabbatar da yanzu kusan kamar laihinsu ya tabbata.
Tuni dai da ƙungiyoyin farar hula da kuma musamman mazauna yankunan da ke fama da ayyukan 'yan bindigar suka yi na'am da wannan mataki na gwamnati. Basharu Altine Goyawa Isa shi ne shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta Najeriya, kuma ɗan asalin yankin gabashin Sokoto da ke fama da ayyukan 'yan bindiga.
Wannan mataki ai mutuntu ne. Mu al'ummomi na gabashin Sokoto misali da suka ikowa suna kashewa, suna kasarawa, suna toye mu al'umma, suna toye abincinmu, suna hana mu noma. Ai tuni mu 'yan ta'adda ne gare mu. Mu gwamnati ce mun haga ta yi jankawa kafin ta yarda da cewa 'yan ta'adda ne. Dalilai ne na ramni na ainihin kasashe masu tasowa masu bukatar adda bukatu ga Turawa. Kasar duniya Turawa ka juya kasar. In ba don haka ba, mai isko mutane shina kashe su kulma-kulma ba a jira sai an ce 'yan ta'adda ne. Wanga al'amari ya muna daidai, kuma yanzu muna jira mu ga cewa wannan tukano shi ma zai yarda da waɗanga 'yan hashin dajin ko kuma masu tahiya suna kama mutane suna rikuwa da mutane, shin tukano ya yarda su ma 'yan ta'adda ne? In ya yarda an sa kuɗaɗe masu ɗimbi an sawo shi an kawo shi, to a tuka shi ita yake faɗa da su domin shi kakkaɓe mana su.
To sai dai manazarta lamuran tsaro na ganin akwai abin lura a lamarin ta yadda za a iya bambancewa tsakanin ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda. Dr. Bashir Muhammad Acida malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai bincike kan kalubalen tsaro a yankin arewa maso yamma na ganin akwai gyara a lamarin.
To wannan al'amari ne mai sassaƙiya ƙwarai da gaske, saboda mu diba kasashe waɗanda ke wato bayyana wasu wato masu wani aikin ta'addanci a matsayin 'yan ta'adda, za mu isko mafi yawa waɗanda suke yi ko dai su kira sunan mutane su ce wane hayya an ɗauke shi ɗan ta'adda, kuma duk inda an hagan shi a kama shi, ko kuma a ce wata ƙungiya yake ciki wannan ƙungiyar gabaki ɗaya, a ce wannan ƙungiyar da abubuwanta da waɗanda yake cikinta da 'ya'yanta da ayyukan da take yi duk na ta'addanci ne. To amma wannan sai abin ya baka mamaki in aka ce za a ayyana wato waɗannan mutanen masu kai hare-hare, wato 'yan ta'addan nan masu kai hare-hare da masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda, sai ka tambaye kanka aikin ne ake cewa 'yan ta'adda koko shin wasu al'umma ne daga cikinsu aka samu sunayen su waɗanda za a ce waɗannan su ne 'yan ta'addan? Domin in ba ka yi hankali ba, abinda ake wa gudu a nan shi ne kowa ya sani a ƙasar nan akwai ƙabila da ake waton dangantawa da wannan ta'addancin. To abinda ake wa gudu shi ne ake ƙari a kai shi ne kai kasance ita ƙabila ake son waton a shawo ma wannan waton kashin kajin. Ga irin wannan da ba ƙungiya gare su ba, ba su da wata ƙungiya da suke kira sunan su, da a ce wannan ƙungiya kila ƙungiyar gamayya masu garkuwa da mutane, su sa mata suna kuma suna hulɗa ko kuma suna aiki ƙarƙashinta, ba ka ce ƙungiyar kai. To in ka cewa aikin ne, to dama shi aikin a tsarin mulki ga dokar duniya da ta ƙasa, duk wanda ya ɗauki makami a kan 'yan ƙasa ko a kan ƙasa ko a kan al'umma ko yake kassara su ko yake waton kashe-kashe haka, aikin ta'addanci ne shi. Wannan tsarin mulki da dokokin ƙasa da ƙasa sun tanadi cewa wannan aikin dama ta'addanci ne. To amma inda ake zuwa shi ne kamar yanzu inda sunayensu ya bayyana a cikin suna cikin manya-manyan waɗanda ake gani ko a gansu a hotuna da makamai har suna waton ikirari a kan wannan aikin, to su ya kamata a nemi sunayensu a ce an sa su duk inda aka gansu an ba da dama a kama su ko a hukunta su ko a kashe su ko kuma a hana hulɗa ko wace iri da su. Kaga ƙungiyar Boko Haram ita ƙungiyar ce da duk wanda ke ci da 'ya'yanta da ayyukan da take yi shi ne aka haramta, kuma aka ce ƙungiya ce ta ta'addanci. Kaga yanzu ba maganar mutum ba ne, ba maganar wani jinsi ba ne, na ko ina ka hito ko Bature kake ko ɗan wata ƙasa ko ɗan ina kake, in ka shiga ko Bahaushe ko Musulmi ko Kirista, in aka ganka tare da 'yan ƙungiyar Boko Haram ko ka bayyana cewa kai memba kake na wannan ƙungiyar, to an san cewa aikin ta'addanci kake yi domin ƙungiya ce. Wadda kuma abinda ya bayyana rubuma da ƙungiya da mutane ɗaiɗaiku shi ne ita ƙungiya tana da tsarinta, kuma tana da abinda ake cewa philosophy, wato wata manufa da take son ta cimma, tana da wasu shirye-shiryen ka'idodi da kuma tana da 'ya'yanta, tana da irin ayyukan da take a ƙungiyance. To amma waɗanda yake suna ayyuka ɗaiɗaikun ayyuka kaga daban yake.
To ko yaya gwamnatocin jihohin da ke fama da ƙalubalen na 'yan bindiga suka ji da wannan matakin na ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda? Ga kwamishinan shari'a na jihar Sokoto,
Idan aka duba ma'anan menene ta'addanci a dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma dokarmu ta ƙasa, wato Terrorism Prevention Act 2001 as amended, musamman sashe na ɗaya ƙaramin sashe na biyu, abubuwan da suke yi ma ya wuce ta'addanci. Su wa'annan nasu ya wuce wannan. Idan suka zo wajen wannan aikata su da ta'asa, sukan yi fyaɗe ga mata, sukan kashe mutane, suka sace dukiyar mutane, kuma har da hashi da makami suna yi, suna kisan kai, suna fyaɗe, suna kuma jima mutane rauni. Idan suka ba suka ga ma'aikata wannan abin, ko da zaka shiga wurin da suka shiga, zaka ga kusan duk wannan al'umma an tada ita, an kore mutane, sun zama ƴan gudun hijira. Kuma recently idan aka duba abubuwan da suka yi, har da jirgin sojan yaki, jirgin yaki na soja sun taba kayarwa. So mu a jihar Sokoto, mai girma gwamnan jihar mu ya ziyarci shugaban kasa kwanan baya, inda ma ya ba da shawara, tunda an san in da'ira inda irin waɗannan abubuwan ke ake aikata su tsakanin jihar Sokoto, Zamfara, Katsina da wani sashe na Kebbi da kuma Niger. Ana iya ɗaukar wannan wurin gaba ɗaya a ƙaddamar da dokar ta ɓaci, domin a sabu ɗaukar irin wannan mataki. So da ayyana su 'yan ta'adda da ƙaddamar da dokar ta ɓaci, dukkansu suna iya ba da dama ga ƴan hanyar dukkan damar da ya kamata, musamman wasu makaman yaƙi da aga sojojin Najeriya ba za su yi amfani da su ba sai in an ayyana su a matsayin kamar 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa. To annan ne za a iya amfani da su, musamman waɗannan sababbin jirage da aka zo da su da kuma wasu makamai, domin dokar yaƙi ko yaƙe-yaƙe ta Geneva Convention ta 1949 ta hana a yi amfani da wasu makamai a wasu al'umma, musamman idan ya zama ba yaƙin ƙasa da ƙasa ba ne, kamar na Najeriya yaƙi ne cikin ƙasa tsakanin jami'an tsaro da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gai da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na Mali a wannan makon. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasashen Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da su, ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul.
Masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a 1:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya, shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴa mace. Kafin mu sallama, sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Aminu Lawan da Usman Lawan Gumel da aka fi sani da Basa, bisa rasuwar ƙaninsu Ibrahim Muhammad da aka fi sani da Dunguri Niga, Allah Ubangiji ya gafarta masa. Haka kuma na mika sakon ta'aziyya ga ikkiliziyar Majami'ar Ekuwa saboda rasuwar Mama Asaba Musa Tsakani Das, matan marigayi Rabar Musa Tsakani Das, wadda za a yi jana'izar ta yau Laraba da karfe 10 na safe a Bandot da ke Das a jihar Bauchi. Allah ya rahamce ta ya kuma ba da dangana, amin. Sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan injiniya Steve Chia, wanda Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata, za a kuma yi jana'izarsa a mako mai zuwa. Za a fara addu'a a Majami'ar Ekwa Plateau Church da karfe 4 na yamma yau Laraba. Haka kuma za a yi addu'a jana'iza gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a Plateau Church da karfe 8:30 na safe a Ekwa Plateau Church 1A. Kuma za a yi jana'izar ranar Juma'a a garinsu Itib Makar, jihar Benue. Allah ya ba dangi duka jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umri da ma injiniyan mu ne Mr. Carol. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Ke cewa sai mun sake haduwa nan an jima kadan da hantsi. Da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.